Ya Allah na roka, Allah ni kai ne na roka baroti ka tanto baiwa. Ku jama tambaya nike da, ku jama tambaya nike da.
Sau da yawa kuke ana zuwa da su, amma mutane suna kalubalantar su, wasu suna faɗa wasu maganganu iri daban-daban. Ɗan adam baya son canji ko wani iri daban.
Rashin fahimta ne da kuma yadda mutane sau da dama ko da daɗewa suke kallon abin a yadda yake.
Wataƙila in a wancan lokacin shekara 9 zuwa 12 ya yi daidai da lokacin aure, to shari'a ba ta ce dole kowa a wannan lokacin zai yi aure ba.
Masu sauraro, assalamu alaikum, barkamu da asuba. Alheri Grace Abdu ke muku fata alheri da kuma fata iyali na lafiya. Idan kuna da yadda mu shirin domin iyali ya karbi bakuncin masu ruwa da tsaki da nufin ƙara fayyace abin da ake nufi da ƴancin mata a hukumance da kuma rawar da ɗaiɗaikun jama'a za su iya takawa domin kare wannan ƴancin, musamman jami'an sabuwar gwamnatin da aka kafa a Najeriya. Bakin da muka gayyata domin haska fitila kan wannan batu sun haɗa da Barista Aisha Aliyu Tijjani, malama a fannin nazarin harkokin addinin shari'ar Musulunci ta Kano, da Ustaz Abubakar Abdulsalam Baban Gwale, da kuma Comrade Yahaya Shaibu Ngugu. Comrade Yahaya yana bayyana inda aka fara samun cikas akan kiyaye wannan ƴanci lokaci ya kwace mana. Inda kuma za mu tashi kenan yau a tattaunawar da wakilinmu Mahmud Ibrahim Kori ya jagoranta.
Sau da yawa kuke ana zuwa da su, amma mutane suna kalubalantar su, wasu suna faɗa wasu maganganu iri daban-daban. Ɗan adam baya son canji ko wani iri ne daga farko. In a sama yake kullum so yake zama a sama. Baya so mutumin da yake tattare da shi yana ta zaluntarsa, baya so ya ɗan fahimta cewa mafa zaluntarsa yake. Daga musulmin har kiristoci, kowa da kowa baya son wannan. Ko magana ƴancin da ake wa matan nan magana ce na cewar a daina bautar da su bauta kamar watan halittarsu, abinda muke nufi kamar matsayinsu na rayuwa da ƙasƙantattun mutane ne tsakaninsu da maza. Rauni na mace ba yana nufin ƙasƙanci ba. Wannan ita ce maganar da muke ta ƙoƙari mutane su fahimta, cewar a matsayinka na namiji, in ka zo za ka abinda ya kawo irin waɗannan abubuwa, misali ka zo za ka auri mace, akwai abubuwa da duk shari'a ta gindaya ma na kai, amma ka ƙi, amma abinda kake so kai kana so ita macen nan ka samu the best from her, ka samu abinda ya fi mincin abubuwan da kai aka dora ma ba kai ba.
Barista, daga cikin wani lafazin ce kace duk lokacin da aka ce zancen haƙƙi ko a fuska ta shari'a ta nazarin dokoki da shari'a shine in aka ce right ana nufin haƙƙi kuma ɗaya yake da ƴanci. Amma kin ce a Kano in ka buka laƙana mace ko sunan mace da ƴancin nan sai a ji bambarkwai. Me kike ganin ya haifar haka?
To, duba da waɗannan abubuwan da suke faruwa, rashin fahimta ne da kuma yadda mutane sau da dama ko da daɗewa suke kallon abin a yadda yake, kuma ba su je sun karanta shi ba, kuma ba su ba da damar su sake masa su juya shi su kalle shi ta wani bangare ba, kamar yadda ɗan uwana kwamar ya faɗi, mutane ba sa son canji. To haka zalika mutane ba sa son karatu, ko ma wani iri ne, ko na boko ne, ko na addini ne. Yanzu idan ka duba in ma magana addinin ce, ai musulunci shi ya fara kwato ƴancin mace kusan aikin Annabi sallallahu alaihi wasallama, amma ai ni bana cewa na yi ko na wuce gona da iri, ina ce aikansa mata ya amfana, aikansa ya tadda mata a cikin wani yanayi. A lokacin ana bautar da su sai ya kwato musu ƴantuttukansu, wanda ba majalisi ne da mu tattauna wannan ba, ƴantuttuka na da ba dama
ba,
bautar ta wuce hankali kowa in ya tuna karatuttuka da aka yi mana a Islamiya. To sai kaga cewa bayan musulunci ya zo ya kwato ƴancin nan ya ba mata, ai ba shiruye ba, sai ebo haƙoƙi sai tabbatar mata da su, ya ce waɗannan su ne haƙoƙinta, kuma duk wanda zai rayu da ita ko a uba ko a miji ko a ɗan uwa ga haƙoƙin da ake so ya tabbatar mata da su, domin ita ma ta zama mutum. Misali daga cikin haƙoƙin da ya bata, kuma ai magana damammakin da musulunci ya bata, za ta iya karatu, za ta nemi ilimi, ko tana da dama, tana da haƙƙi ta nemi kuɗi, tana da damar da za ta mallaka, tana da damar da za ta sarrafa,
tana da damar da za ta je makaranta, tana da damar da za ta yi ilimi, tana da damar da za ta karantar, ko tana da damar da musulunci za ta iya zaɓin miji gurgurdan hankalinta. To waɗannan abubuwa duk suna damfara a guri ɗaya da aka ebo su, aka zo da su ƙasar Hausa a al'adance, ko kariyar nan da musulunci da ya ba ta daman haƙi, an gama settling, an karɓo ayi ƴanci, an karɓo mata shi, to yanzu haƙƙin ake so a tabbatar mata da shi tare da dukkan kariyar da musulunci ya ba ta. To sai nake ganin idan a al'adance muke magana, ai a cikin al'ada muke da ja, ba wai ma a cikin musulunci ba, tunda musulunci ya gama, duk wanda yake rigima kan ba a bashi ƴanci ba a al'adance, ya samu abin da yake so, bai samu abin da yake so ba, anan maganar take. A al'adar mu a ƙasar Hausa, ai da in ka biyo mace iya karatunta ma iyakacin sa'allamtar kaifa, sai a ce in ta samu nasalla shikenan,
ta samu nasalla
musulincin haka yake, a damata da hankinta abin da yake kenan, ga malami a zaune, ka fahimce ni? Kaga kenan an hana ta damata haƙƙinta na karatu na ilimi, bata samu ba ma balle ta baya, kaga ba ta da shi. Sannan kuma banda maganar ilimi da ba a bata dama ba, ai da bokon ma ba a barin mata su, mu ne dai yanzu Allah ya kaza mana aka bar mu muka yi
kunanto,
ai da mun tantana a ƴanci nake, kawai dai al'ada ce ta mana da baibayi,
ma'ana kun ƴanci daga al'ada, al'ada Hausawa,
to al'adar Hausawa sai suke ganin mata ma me za ta yi, ai ilimin boko na namiji ne shi da zai nemo a ci, ka fahimta? Ai da duniyar a haka take a ƙasar Hausa, kuma an yadda an zauna a haka, sai aka wayi gari abun baya yiwuwa, nemo wanne baya yi, ko shi ne ba ta yi, ba a ba ta yadda ya wadata, me aka gano wannan zance ne mai faɗi, sai aka ga ƴaƴan nan mata ya kamata a dinga barin suna karatu, har aka zo in za a auren ai alƙawarin za ta yi karatu, ai alƙawarin za ta yi aiki, duk me aka hango ake yin wannan abubuwa, da ba ta yi ba, ka fahimce ni? Akwai wata damammaki wani haƙƙin ma nata bata san shi ba sai ta hanyar ilimi, to in bata je makaranta ba ya za ta yi, kaga in ba a batta ta je makaranta ba ma za ta gane ba, hatta yadda za ta yi sallar ma bata iya ba.
Akan kallawo zancen al'ada din nan, barista ta bujiro da watakila wani batu, kenan za a iya cewa ita al'ada ce yanzu suke karaskiya da wakila dokoki guda biyu, ga dokokin Bature ga kuma musulunci a gefe.
To gaskiya ne, ni ma ta wani bangaren na yadda da maganar malama, wanda su masu kira zuwa ga ƴancin, idan ka kalle su ka lura da su, akwai wanda za ka yi musu kyakkyawar shedar cewa faɗa suke yi da abin da al'ada ta zo da shi, wanda yake ya saba wa ma addinin shi kankin kansa, kuma ya saba wa hankali da zamantakewa, tunda addini yakan bar wani bigire ya kyale shi saboda bambancin wurin zama da bambancin yanayi, sai zanto mutane masu hankali ne za su kalli yanayi, su kalli abin da ya dace, kamar misali addini bai haddade shekarun da dole a shi za a yi wa mace aure ba, watakila in a wancan lokacin shekara 9 zuwa 12 yayi daidai da lokacin aure, to shari'a bata ce dole kowa a wannan lokacin zai yi aure ba. A al'adar ku kuma watakila in aka zo a wannan lokacin ya zanto yawanci an lura cewa an yi auren a wannan lokacin ba a samun abin da shine manufar auren, to za ku iya yin nazari ku daga shi sama, an kuma da shi kasa ma za a yi dai a duba daidaito. To amma galibin asalin da'awar kira zuwa ga ƴancin ai tana da asali, wanda kamar yadda masana din suke faɗa anan, ga su kamar da sauransu muna faɗa, akwai abin da ake kira a turance da world order, wato wani tsari ne da su ake yi duniya ya zanto kowane lokaci akwai inda take karɓar sako guda ɗaya, wanda ƙarƙashin wannan ne aka samu globalization, tsarin tafiyar da wata duniya ta bai daya a siyasance, a zamantakewa, a tattalin arziki da sauransu. Wannan yarjejeniya da aka yi 1979 ta Sidao, wata yarjejeniya ce ƙarƙashin jagorancin Majalisar Ɗinkin Duniya, akan ƙoƙari da yunƙurin watsar da dukkan wani bambanci tsakanin mace da namiji, akan abin da ya shafi rayuwa gaba ɗaya umuman, tunda ba lokacin Sidao muke da shi ba.
To idan mai sauraro bai san abin da wannan yarjejeniya ta kunsa ba, sai a tare mu mako mai zuwa, idan kuma ana da masaniya za mu ɗora masa nan kan sikelin kare ƴancin mata domin auna matsayin ci gaban da aka samu. muna godiya ta musamman ga bakin namu Barista Aisha Aliyu Tijani da Ustaz Abubakar Abdulsalam da kuma Comrade Yahaya Shaibu Ungugu sai Mahmud Ibrahim Kwari da ya bada gudunmuwa ga nasarar shirin da kuma Jumbe Hamza da ya daidaita sautin shirin a madadin su duka alheri ke cewa Allah tabbatar mana da alherin sa
kai mata tune duniya tune dadin duniya mata tune duniya tune sarakan duniya komi dan su miki ashe mu maza bayin miki